office ina shine yake takin kiya dukan na mata pensioners a Kano sir gabaki da so dan haka nayi mu'amala da mata kala kala da yake gaskiya ina da sakin fuska idan na ga mace ina sai ka ji korafe korafe ko kuma kiji dai damammaki damuwa da mata suke ciki suna yawan gaya mun wasu na ba su shawara wasu kuma na ga ta ita ina zamu bi mu dan taimaka musu
kallabe shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabe shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudumuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su sani su ba sunana Alheri Grace Abdu idan kuna biye da mu makonni biyu da suka gabata muka fara haska fitila kan yawan mace-macen aure da ake fuskanta a waɗansu ƙasashen nahiyar Afirka da suka hada da Najeriya da Jamhuriyar Nijar da masana ke bayyana cewa lamarin na da nasaba da shekarun ma'aurata a lokacin da aka daura masa aure ƙarfin aljihun ma'aurati rashin haihuwa sabani da abokan zama ko surukai da dai sauransu a yau za mu nemi matakan shawo kan wannan matsala a bangaren damammaki kuma za mu ji wata damar ƙaro ilimi a ƙasar Turai da ta samu yau kallabin mu ta mako wata mace ce da ta kafa kungiyar mata zalla da ta fara tashe a jihar Kano da waje za ku ji ko wace ce da kuma abin da kungiyar ke yi ku biyo mu domin ji ya fi sako kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau za mu dora akan nazarin da muka fara kan yawan mace-macen aure a kasashen nahiyar Afirka bakin namu iyaye kuma yan fafutuka Maimunatu Hayatuddin da kuma Salma Umar sun bayyana mafita da kuma yadda waɗanda za su shiga aure nan gaba za su iya kaucewa mutuwa aure ga bayanin Hajiya Salma
gaskiya na farko dai shine mu tsaurara bincike aure na biyu maganan auren dole ko auren haɗi idan dai mace da mijin ba su sasanta juna su ko ba sa san juna iyaye ka a dage akan sai an hada ko a ce zumunci ne ai sai an hada in dai ƴaƴan nan ba sa so amma in zumuncin ƴaƴa suna so fa lillahi alhamdu amma in ba sa so a daina jajircewa waɗanda suke cikin gidan aure kuma zargi tsakanin mata da miji shi ma yana kawo mutuwan aure sai a rage zargin nan ko in ce ma a cire zargin nan zaki ga wata mace mijinta da ya dau waya ko dan dannan wata na ko me yake yi da idan kina leke yana kan abin da yake yi ko kuma shi kan shi yana zargin ki to shi ma wannan in muka cire wannan lamarin daga cikin rayuwar auren mu shi ma zai kawo sauki akan mutuwan aure
to bari mu je ga Hajiya Maimuna mun ji uku a wurin ki Hajiya Maimuna kin ji abin da Salma ta faɗa daga cikin abubuwan da take cewa idan aka kiyaye to ya Allah a samu saukin raguwar mutuwar aure a kin je inda ta tsaya sai ki dora mana daga nan
to haja akwai babban abu guda ɗaya wanda ni ina ganin da zamu maida hankali a kan shi
na'am
zai wadatar mu yadda zamu iya rike mazajen mu kuma mazajen mu su iya rike mu
a samu dai saukin mutuwa aure ko yawan saki-saki da ake samu
yawa samu saukin cewa kawai jekina ta keke
na'am
kin gane idan yanda yanzu mata mu mata muna kokari sosai wajen zuwa makarantun addini muna jin wa'azi to su ma mazan ina so su daure kafin namiji ya aure ya daure ya koda limamin masallacin unguwansu ne in ba za shi aji ba to ya zauna ya samu lokaci ya malamin nan limamin nan ya mishi bayanin haƙoƙin da Allah ya dora mishi akan shi
kada wani ya ce Allah ya sa shi kanshi malamin ya rike nashi haƙin auren a gidan shi
ai ba ki ga abin da Bahaushe ya ce ba aka ce ki ji ki aiki da wa'azin malam kada ki koyi da halin malam
na'am
Malam ya jawo miki aya da hadisi wanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya kawo mana ga haƙoƙin da Allah ya ɗora maka akan matarka. Ita ma matan tana zuwa Islamiya, to da zaran ta kai munzulin aure, to ta bibiyi malamai mata ko maza wanda ta san za su iya gaya mata gaskiya, za su yi mata nasihan da za ta gamsu da haƙoƙin da Allah ya ɗora mata na biyayya akan mijinta.
Mai Majiya Maimuna, ban da tsanin fashinki a nan ba. Ai, misali wajen kaman waɗannan dokoki na haƙoƙin miji akan mata, haƙoƙin mace akan miji, ina ce su ne ake jaddadawa tun wurin ɗaurin aure. Za ki ji ana cewa da ci da sha da wurin zama da tufafi, a can nake so ake jaddadawa wurin ɗaurin aure. Bari in ɗan gama kafin ma a ce namiji masu ansa a ce an amsa, wanda kuma ana amsa ɗin ga su an zayyana. Amma kuma idan aka shiga gidan auren ba lalle bane ki samu kuma an kiyaye su ɗin.
Yasa ni ce miki da za mu su
rika. Kin ga kenan, ba rashin sani bane kenan, sun sani tunda dama sai an karanto maka.
Ni bai sani ba.
A'a, mai Hajiya Maimuna, akwai auren da za a daura. Hajiya Maimuna, akwai auren da za a daura a duniya, ba a karanto ba an ce da ci da sha da tufatarwa da wurin zama da kaza, har sai ka ce ka karba.
Ai, ki fahimce ni, wannan an ce da ci da sha da wurin zama
da tufatarwa.
Ai, da to ai duk a wurin ɗaura aure ne, to wani namijin a nan gurin kawai ya san wannan magana. Amma a karance inda Allah ya tsara abun bai san shi ba. Shi yasa idan ya zo ya fara ganin macen nan ta ya fara gundura da ita, to duk waɗannan abubuwan da aka lissafa a wajen ɗaura aure ya riga ya taka su, ya mamanta da su, ya zubar da su. Amma ki fahimce abin da nake nufi, idan har kafin kai auren ka kusanci malamin da zai tabbatar maka da sanarwan yanda abin yake a tsarin addininka, to Hajiya za ka riƙe shi, saboda wani lokaci ko za ka aikata wani abin za ka tuna da wata aya ko hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama, sai kai tauri ka gyara.
To ya batun shiga da tarbiyya a cikin gidajen wanda suna ganin kamar sakin hanya matan wajen tarbiyyar a cikin gida, illa shi ma zai taimaka ga wajen ko mazan musamman su kasa sanin rashin darajar riƙe auren, saboda illa a gidansu an tashi nashi mahaifin bai riƙe tashi mahaifi da daraja ba.
Duk ya mace da su taso da cikakken tarbiyya a gidansu, musamman ta ga uwarta da ubanta ta taso a cikinsu ko da wata kishiyan uwa misali, amma ba ta taɓa ganin lokacin da suke samun saɓani ba, to tsakani da Allah duk mijin da ta aura ba za ta taɓa bari wani harshe ya fita a tsakaninsu da zai kawo saɓanin da wani zai ji ba. A nan ubana da nashi kaso, har yanzu akwai iyaye mazan da suke da fushin ko a gaba ko ƴaƴa goma kike da su a gabansu, idan kika ɓata miki rai zai ci mutuncin ki. To kin ga wannan abun yana ruguza tarbiyya ƙwarai da gaske, saboda ya mace za ta ga cewa to au haka ma auren yake, to ni ko wallahi ba zan tsaya kai mun wannan abun ba sai na rama. Amma idan uba zai iya haɗe laifin matar shi ya kira ta shi da ita ya mata magana akan kuskuren da ta aikata ba tare da sanin ƴaƴansu ba, to in Allah ya yarda wannan yarinya za ta taso a gidansu cikin kyakkyawan tsarin irin biyayyar da za ta yi wa mijinta.
To madalla, bari ki dan numfasa in koma ga Salma a ƙarshe. Salma, a me za ki ƙara kan hanyoyin da kike ganin idan aka bi su za su bulle a samu sauƙin yawan mace-macen aure a tsakanin al'umma?
To gaskiya hanyoyin da ya kamata mu mata da mu da su mazan gaba ɗaya a haɗu a bi domin a samu ɗaurewar aure da kuma rage mace-macen aure a al'ummarmu shine haƙuri da juna. Haƙuri da juna ta gefen namijin da gefen macen duka. Idan shi yana da zafi sai ke kuma ki zama mai sanyi. Idan kika lura shi yana da sanyi sai ku saukin ma samu kenan, saboda duk dai wannan dai duk daga ɓangaren mazajen ne duk da saki a hannunsu. To in kika lura shi yana da zafi sai ki sa ma zuciyarki ke kuma ruwan sanyi.
Hajiya Maimuna, a ƙarshe me za ki ƙara akan samun mafita na ganin an samu sauƙi a yawar mace-macen aure a tsakanin al'umma a taƙaice?
Shi ne dai kamar yadda Salma ta faɗi, mu yi haƙuri da juna, kuma mu kasance mu fahimci juna, in san halinka da abin da baka so, kai ma ka san abin da bana so, mu kiyaye. To in Allah ya yarda za ki ga aure, dan za mu yi soyayya, mu yi soyayya na tsakanin da Allah ne. Duk matar da zaka aura kana son ta, kana kaunanta, to zai yi wuya wani abu ya hada ku kai saurin sakin.
To Allah shi kyauta. To idan hakan ma ta faru an samu sakin a ƙarshe, kuma wannan fuska da al'umma ke kallon matan da su a na matsayin su na kullun dai su ne masu laifi, a gurguje me zaki rufe mana da shi akai?
Ya kamata umma mu yi tunani mai zurfi, mu daina dora laifin abin da bamu san kanshi ba ga mutum daya. Duk lokacin da wani kuskure ya samu, mu taru mu taya wanda abin nan ya samu addu'a mai kyau. In ba za mu faɗa alheri ba, to mu yi shiru.
Mata ƴan uwa na mata, an amfana da waɗannan bayanai na bakin namu. Uwar gida, kin taba tunanin ƴaƴanki za su iya yin karatu zuwa kowanne mataki a ƙasar waje ba tare da kin biya ko titin kwabo ba? A zahiri akwai irin waɗannan damammaki. Ai rashin sani aka ce ya sa kaza ta kwana kan dani. Ga Aisha da bayanin damar da muka lalubo a wannan makon.
So damar da muka samu wannan makon ita ce Shabnam Scholarship to Study in the UK for 2025 to 2026. Wato damar samun gurbin zuwa ƙaro karatu a matakin masters, wato degree na biyu a ƙasar Burtaniya tsawon shekara guda daga 2025 zuwa 2026. Ita wannan damar gurbin ƙaro karatu na Shabnam tana da faɗi kasancewar buɗaɗɗiyar dama ce da ake buƙatar mutum ya zaɓi jami'ar da yake so yayi karatu, amma ta kasance tana cikin rukunin jami'o'in da ke ba da gurbi ga ɗaliban da suka yi nasarar cin gajiyar shirin na Shabnam. To duk wanda ya samu damar cin gajiyar wannan shiri na Shabnam yana amfana da abubuwa kamar haka. Na farko, samun horo da gogewa a fannin ƙwarewa da kuma karatun da yayi. Sannan wanda ya samu cin gajiyar wannan shirin zai faɗaɗa yawan abokan hulɗarsa, musamman ma a fannin ƙwarewar shi ko kuma karatu, fannin karatun da yayi. Zai kuma samu damar fahimtar al'adun Burtaniya, ya kuma kulla dangantaka mai ma'ana da mutane a Burtaniya da ita kuma ƙasar kanta. Sannan Roman da wanda yayi nasarar cin gajiyar wannan shirin yake morewa suna da dama. Na farko kuma muhimmin shine ga baki ɗaya, ana ɗaukewa wanda yayi nasarar cin gajiyar wannan shirin nauyin biyan kuɗin karatu tsawon shekarar nan guda ɗaya ga baki ɗaya. Sannan ana ɗauke mishi nauyin biyan kuɗin jirgi na tafiya Burtaniya da kuma dawowa ƙasarsa ta asali. Sannan kuma ana ɗauke mishi nauyin kuɗin neman biza. Ana kuma baiwa wanda ya nasarar cin gajiyar wannan shirin kyautar kuɗin kashewa a duk wata, wato monthly stipend. Wanda ya nasarar cin gajiyar wannan shirin a Burtaniya za a bashi wasu ƴan kuɗaɗe, wato on arrival allowance. Sannan mutumin da ya ci gajiyar wannan shirin yana samun tallafin kuɗaɗen da zai buƙata don halartar tarukan Shabnam a yayin da yake karatun a Burtaniya, wato travel grant to attend Shabnam events in the UK. Sharɗin da ake buƙatar mai neman cin gajiyar shirin Shabnam ya cika suna da dama suma, amma zan ambato kaɗan daga cikin su. Sharaɗi na farko shine mutum ya kasance shi ɗan asalin ɗaya daga cikin rukunin ƙasashen da ke da hurumin cin gajiyar shirin Shabnam ne, wato abin nufi ba kowace ƙasa ce take cikin rukunin ƙasashen da suke da damar cin gajiyar shirin ba, saboda haka mutum zai duba ya gani ƙasarsa tana ciki. Abu na biyu da ake buƙata shine mai neman cin gajiyar shirin ya kasance yana da niyyar komawa ƙasarshi ta asali, aƙalla yayi shekaru biyu a can bayan kammala karatun nashi. Sannan kuma ya kasance mai neman wannan damar ya samu sa'o'i 2,800 yana aiki kafin neman gurbin wannan damar, wato kwatankwacin shekaru biyu kenan. To kazalika ya kasance mai neman wannan cin gajiyar shirin ya nemi gurbin karatu a jami'o'in Burtaniya aƙalla guda uku, waɗanda suke cikin rukunin jami'o'in da ke bada gurbin karatu ga waɗanda suka ci gajiyar shirin Chevening a fannonin karatun da ya bayyana cikin takardun shaidar karatun nashi. Akwai kuma abubuwan da ake so mutumin da ke neman cin gajiyar wannan damar ya kiyaye, wanda domin karancin lokaci ba za mu iya bayyana su ba. Saboda haka idan mutum ya je sai ya duba ya karanta da kyau kafin ya cike, za a rufe karɓar takardun neman damar cin gajiyar wannan shirin ne a ranar 5 ga watan Nuwamban bana. To Allah ya ba mai rabu sa'a.
Ga da Aisha, za ku iya samun ƙarin bayani akan wannan dama a shafinmu na internet ƙarƙashin shirin Kallabi. Kamar yadda kuka ji a gabatarwa, yau kallabinmu ta mako wata mace ce da ta yi aure har so biyu mazanta suna mutuwa, aka bar ta da ƴaƴa 8. Ganin haka ya sa ta yi ɗamara ta nemi aiki, ta naɗa gammon biyan buƙatun gidanta, ta kuma ɗauki matakan inganta rayuwar mata ga dangadan. Waka aka ce a baki mai ita ta fi daɗi. Ga kallabinmu ta mako.
Ni sunana Hajiya Hawwa Ahmad Tarauni. Ni dai an haife ni a jihar Kano, a nan cikin gari unguwar Dan Agundi ko in ce Indabawa. A nan aka haife ni, kuma a nan na je makaranta ta primary school na Dan Agundi Primary School. Sannan daga nan na tafi makarantar horon malamai ta jihar Kano, wato WTC Kano. Kuma da na gama shi ne na yi aure na farko, kuma na fara aiki a wata makaranta nan Aliyu bin Abi Talib Islamic Foundation. Da ni shekara 7 ina wurin, sannan na koma makaranta kuma na tafi School of Aminu Kano School of Legal Studies, inda na yi diploma in law. So daga nan ne kuma Allah ya mai gida na rasuwa na farko, sai na sake yin aure ba dadewa. To sai ne kuma mai gida na muka tafi da shi Abuja, sai ne fadarin karatu na anan kuma na sami HND a Business Administration na Abuja.
Bayan kammala Business Administration, an yi aiki ne?
Na yi aiki, amma sai da mai gida na ya rasu, sannan ne na koma koyarwa kamar inda ita ce dama.
Na biyun kenan?
Na biyun. So da nake tare da shi a can ban yi aiki ba, so bayan ya rasu to shine naga zama ba zai yi haka ba, ga marayu kashi guda biyu da wancan mai gida na farko ya bar min yara 3, shi kuma mai gida na biyu yara 5, na samu har da 'yan biyu a cikin su. So sai naga zama ba zai yi ba dole, so sai na fita na debo takarduna na neman teaching a nan garamar hukumar Tarauni, na fara yin teaching. So ina cikin teaching din ne ma, kuma daga baya na kuma samu na sake applying a FCET Bichi. To nan kuma as an administrative staff shine aka dauke ni a can aiki, a can sai na koma can nake yin aiki. So ina tare da su ba dadewa ganin hidimar da ake wa unguwa, ko kuma in ce local government gabaki daya, da bangaren mai gida shi mijina na biyu, da kuma irin yanda yake hidima da mutane, sai suka ga suna so su gayyace ni na rike musu wani office na anan local government Tarauni, inda na taho a secondment aka yi min sakatariya ta karamar hukuma ta mulki, inda ne shekara kusan 3 ina tare da su. Daga baya kuma aka sake dauke ni, daga nan aka maida ni hukumar yan fansho ta jihar Kano. To shi kansa a hukumar yan fansho din, bangaren da na rike kuran san bangare ne da ya danganci mata, office ina shine yake take kiya duka na mata pensioners a Kano sirga baki daya. So don haka na yi mu'amala da mata kala-kala, da yake gaskiya ina da sakin fuska idan na ga mace ina sakar mata fuska don ta fahimce ni, in fahimce ta. So sai ka ji korafe-korafe, ko kuma ki ji dai damammaki, damuwa da mata suke ciki, suna yawan gaya min, wasu na ba su shawara, wasu kuma na gaya ta ita ina za mu bi mu dan taimaka musu. So wannan shine rayuwar aiki.
To kin ce a mu'amala da mai gida na biyu ne kike dan koyi mu'amala da mata, shi wani irin aiki yake kafin ya rasu da har kika koyi mu'amala da mata?
Shi a lokacin nan ya zo ya yi takara ne ya a siyasa, ya takarar dan majalisar tarayya na Bunkura na Kibi a lokacin nan. So mafi yawanci abinda ya danganci mata sai ce min ni ne jina kula da su, na saurare su, na ji korafe-korafen su, kuma na ba shi shawara me ya kamata ya yi. To alhamdulillah hakan shi ya karfafa mini karfin gwiwa, nake ganin ya kamata in shiga ni kaina in taimaka masa domin samun nasara, kamar wurin campaign idan lokaci yayi, ko kuma bayan an ci zaɓe irin taimako da yake suke so ta wuri na gaskiya yake bi, to shi ya buɗa mini. To bayan rasuwarsa kuma da aka sake kai ni fensho nan ma, kin ga na sake haɗuwa da wasu rukunin matan pensioners wanda sun gama aiki, suna da matsaloli na ƴaƴaye nasu, na kansu, na mazaje, na waye, suka gama ta zo ta gaya min. To gaskiya wannan shi ya bani ƙarfin gwiwa, na ce kai ya kamata mu kirkiro wani abu da zai taimaki matan nan ko yaya yake dan a samu dan saukin rayuwa tunda Allah ya sa gashi ni na fuskanci abin sai na ji zuciyata tana son ta yi wani abu wanda zai zama na mun an saukawa mata wahalar rayuwa da kunci da ake ciki ko mun kankantar sa to shi ya janyo na kafa kungiyar mata zalla
a wace shekara aka kafa ita wannan kungiya
kusan yanzu shekara 7 kenan kungiyar mata zalla
me take yi wa mata
to muna ta kokarin mu ga mun taimakawa mata wurin sana'o'in su inda za mu nema musu dan tallafi na dan jari inda za su kara akan jarakan su mu yawanci matan da suke da sana'a a hannu so su muke bi muke tambayar su me ya damuwa ki a sana'ar nan da kike yi in kina da wata matsala ne ko wani kalubale me yake damin ki so sun faɗa mana mukan samu wanda suke da ilimin abin sai su yi musu kamar yar horarwa inda za su inganta kasuwar tasu a dan zamanance da kuma sauki wurin tara kuɗi wurin kula da yanda za ta yi abubuwanta wurin yanda za ta ƙara jari so idan mun gane matsalolinta to sai mu bata shawara to tana son ta ƙara jari ne dan abin ta ya ƙara ƙarfi in ta yadda tana so sai mu hada ta da bankin Jaiz maka kai members din mu sai a ba su kuɗi 20,000 haka zuwa 100,000 a kan bashi za su iya suna biya a wata tara kadan haka za su ke yi suna sati suna maidawa hassi kuma gaskiya abin ya taimaka sosai nan da daman su masu kosai haka masu waina masu abinci dan locally a gida haka to duk sun ka karbo wannan kudade da masu yan sai da yan robobi kananan robobi na cikin gida haka to duk suna karba wata ma 50,000 za ta karba wata ma akwai ce mana ita a bata 10,000 ma ya ishe ta kuma ta juya kudin ta ya karu tana nan tace ta ji dadi tana tafiya haka
to lalle kuwa Hajiya an fuskanci darabobin rayuwa da dama an kuma yi ta maza sai dai kin kwaso bayani lokaci ya kwace mana sabili da haka za a bi mu bashin ci gaban wannan bayani na kungiyar mata zalla uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban kasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita kada ki bari a barki baya Muna godiya ta musamman ga kallabinmu ta mako Hajiya Hauwa Ahmed shugabar kungiyar mata zalla da cibiya a jihar Kano da bakin namu na yau ƴan gwaggwarmaya Hajiya Maimunata Hayatuddin da kuma Hajiya Salma Umar da suka bakunci shirin sai kuma wakilanmu Madina Dauda a birnin tarayya Abuja da Baraka Bashir a birnin Kano da abokan aiki Hauwa Sharif da Aisha Ma'azu a nan birnin Washington DC da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadin su duka alheri ke muku fata alheri
ya salamu hayya salamu in mata na zama